Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 28 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Mahmud da kanun labarai.
A daren jiya Asabar, Rasha ta yi lugudan wuta ta sama a sassan babban birnin Ukraine, wato Kiev, ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya yi watsi da bukatar neman sauya jakadan majalisar a Sudan daga shugaban murjanin sojojin kasar General Abdul Fattah al-Burhan. Mayakan Amurka sun gudanar da lugudan wuta ta sama akan dakarun Al-Shabab na kasar Somalia, a cewar rundunar dakarun na Amurka a yankin nahiyar Afirka.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari mai barin gado ya yi jawabin bankwana ga al'umman kasar. To ko me ɗan kasar ke faɗi?
To shugaban Muhammadu Buhari mutum ne wanda kowa ya san shi, yana kamanceceniya da halayen ɗan magori, yakan koɗa kansa da kansa. Maimakon ya bari ɗan Najeriya da suka amfani da mulkin nasa su fito su ba da shaida, ai wanda ya mori abu shi zai yaba.
Muna kuma dauke da rahoto akan furucin shugaban jam'iyyar Labour Party Peter Obi, inda yake cewa akwai babban kalubale ga shugabanni a Najeriya.
Mun ce ba mana adalci a wannan zaben da ya gabata ba, abinda doka ya bamu dama mu shigar da kara, mun shigar da kara, muna nan kuma muna jira a dawo mutan Najeriya da haƙƙin.
Za a kuma ji cewa makarantar horar da sojojin Najeriya ta karrama sojojin da suka sadaukar da rayukansu ga tsaron ƙasa. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafe da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Halima Abdulrauf za ta gabatar. Akwai kuma sakonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masarai, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labarun. A daren jiya Asabar, Rasha ta yi lugudan wuta ta sama a sassan babban birnin Ukraine, wato Kiev, ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. Harin na jiya shi ne mafi muni da Rasha ta kai wa birnin tun bayan da ta fara yaƙi tsakaninta da Ukraine. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan birnin na Kiev ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan shekara-shekara na zagayowar kafa birnin a yau Lahadi. Magajin garin na birnin Kiev, Vitali Klitschko, ya tabbatar da mutuwar mutum guda sanadiyar hare-haren da Rasha ta kai. A hannu guda kuma, mayakan sama na rundunar sojojin Ukraine sun ce sun harbo jimlar jirage 50 daga cikin jiragen da Rasha ta yi amfani da su wajen kai farmaki a daren jiya Asabar. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana mamaki da makaɗuwa game da wasiƙar shugaban rundunar sojojin Sudan da ke neman a sauya jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ayyuka na musamman a Sudan, Mr. Volker Perthes. General Al-Burhan a cikin wasiƙar ya zargi Volker da yin damfara wajen gudanar da ayyukansa ta hanyar jirkita muhimman bayanai game da halin da ake ciki a Sudan, musamman al'amuran da suka shafi siyasa, waɗanda ke da nasaba da batun miƙa mulki ga hannun farar hula gabanin ɓarkewar tarzoma a ƙasar ta Sudan. A martaninsa ga wasiƙar ta General Al-Burhan, Mr. Antonio Guterres ya ce yana alfahari da yadda jakadan na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ke tafiyar da ayyukansa, yana mai nanata ƙarfin gwiwa da yaƙinin da yake da shi a kansa. Shugaba Joe Biden da shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy sun cimma yarjejeniya bisa sharaɗi game da dokar da za ta ƙara yawan kuɗaɗen da shugaban ke da hurumin karɓa, da nufin kaucewa duk wani giɓi da ka iya haifar da matsala ga sha'anin tattalin arzikin Amurka. Mr. McCarthy ya ce Majalisar Wakilan za ta kaɗa ƙuri'a game da wannan batu a ranar Laraba ta makon gobe, yayin da Majalisar Dattawa ta sami ƙarin lokacin tabbata ta muhawarar dangane da ƙudurin dokar daga nan zuwa ranar 5 ga watan gobe na Yuli. Yayin da ba a kai ga sanin cikakkun bayanai ba game da daftarin ƙudurin dokar da kuma yarjejeniyar da aka cimma, a iya cewa ɓangarorin biyu sun cimma nasara. Sai dai tun da fari masu ra'ayin riƙau na bayyana damuwa kan yadda suka ce yarjejeniyar ba ta yi tanadi sosai ba kan yiwuwar samun giɓi a kasafin ƙasa a nan gaba. wasu majiyoyi sun ce yarjejeniyar kasafin ta kunshi samar da cikakkun kudaden kula da lafiyar tsaffin sojoji a kowane mataki na kasafin shugaba Joe Biden na baɗi.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniyar. Shugaban Najeriya mai barin gado Muhammadu Buhari ya yi jawabin bankwana ga 'yan Najeriya. A jawabin da ya yi, shugaban ya jaddada cigaban demokaradiyyar Najeriya da kuma nasarori da aka samu a lokacin da yake kan mulki. Buhari ya nuna godiya ga al'ummar Najeriya tare da bayyana bukatar haɗin kai da kuma cigaban demokaradiyya a ƙasar. Ga Umar Faruk Musa da rahoto akan haka.
My term in office, we have been able to reduce the incidences of banditry.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan yana bayyana cewar a wa'adinsa na shekara biyu a matsayin shi na shugaban ƙasar Najeriya ya yi nasarar rage ta'addanci, sace-sacen mutane, fashi da makami da sauran ayyukan miyagun mutane a cikin ƙasar gwargwadon hali. Wannan bayani na shugaba Muhammadu Buhari ko da yake bai fito fili ya ce ya yi nasarar gaske ba, alama ce da ke nuna cewar an samu nasara idan aka kwatanta da abubuwan da suka faru a lokacin da ya karɓi ragaman mulki daga shugaba Goodluck Ebele Jonathan. Akan haka, na tuntuɓi Salim Kawoje, ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci gwagwarmayar da aka yi na kuɓutar da waɗannan 'yan mata daga hannun 'yan ta'adda bayan da aka sace su daga makarantarsu ta gwamnatin tarayyar Najeriya a birnin Yauri da ke jihar Kebbi.
Hakikanin gaskiya, lokacin da ji wannan magana ni kaina na yi mamaki a matsayina na wanda aka ɗauke shi wanda ta yi shekara biyu a cikin daji, kuma dajin nan kowa ya san inda yake, ba boda ba ne inda ma'ad da wuyan yaƙi ko kuma an so yara ko wani abu a ce an yi shekara biyu yaran mu suna cikin bala'i da abu ba. A inda sai da kowa ya sani muka yi kwamiti na uwaye 11 na jagoranta, muka nemi taimako na al'umma, muka sai da kaddarorinmu da gidaje inda ainihin muka je muka ce cewa ina yaran da kanmu. So ni ban san wani irin maganar tsaro ne ake cewa ya inganta ba, inda har a gwamnatin Najeriya kila a ƙarshen Buhari da ake magana yara a ɗauke su a makaranta inda suka je neman ilimi a ɗauke su a tayale su, babu wani effort in ba wanda ma misali gwamnatin ta Kebbi ta ba ta taimaka aka dinga dawa da wannan yaran nan, wanda yake ba huruminta ba ne. Fargon ita ce kamata a ce ta karɓo wa'annan yaran. So a ce abu da baki a ce wai tsaro ya inganta ko wani abu. Wannan gaskiya ni a gare ni a matsayina na shugaba ina magana ne akan murya. Misali gaskiya ni bai dada wannan ba. Babu tsaro. Ai kuma har yanzu kana jin inda ake kai hare-hare ana hana mutane neman ma da su. Muka shiga daji muka ansu yaran mu muka sa abinda muka hango muka so abinda muka gani. Wannan ana gaskiya ni ba ta shige ba.
To shugaba Muhammadu Buhari bai tsaya a nan ba. Ya ci gaba da yin tsokaci akan fannoni daban-daban inda yake nuna cewar gwamnatinsa ta yi nasara. To amma kas bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya karasa a cikin jawabin da ya na bankwana ga al'ummar Najeriya, inda ya wasa kansa na cewar lallai zai mika Najeriya ingantacciya, yantacciya, mai ci gaba fiye da lokacin da ya karɓe ta a shekara ta 2015 daga hannun gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan, ya san waɗansu 'yan ƙasa suna cizon yatsa cewa lallai zancen ba haka yake ba. Ga Mamun Sale, wani mai sharika al'amuran yau da kullum a Najeriya, a tsokaci da ya yi komai da martani akan bayani na shugaba Muhammadu Buhari.
Shugaba Muhammadu Buhari mutum ne wanda kowa ya san shi, yana kamanceceniya da halayen ɗan magori, yakan koɗa kansa da kansa, maimakon ya bari ɗan Najeriya da suka amfani da mulkin nasa su fito su ba da shaida. Ai wanda ya mori abu shi zai yaba. Na farko mu duba alƙalma yanda shugaba Muhammadu Buhari ya gaji Najeriya. Ya gaji Najeriya ana binta bashi ₦12 billion daga hannun Goodluck Jonathan. Yanzu zai bar Najeriya ana binta bashi ₦77 billion. Litin man fetur ya gada a kan tana ₦87. Yau ya banta tana ₦195. Ya gaji buhun shinkafa a kan kuɗi wanda bai kai ₦10,000 ba lokacin Goodluck Jonathan. Yanzu ya bar shinkafa tsakankanin ₦30,000-40,000 da wani abu. Na biyu ya gaji tana Amurka canji kasa da ₦200 a kan $1. Yanzu ya banta a sama da ₦700 a $1. To wannan ɗan alkalma ne kaɗan wanda na bayar, wanda zai nuna cewa shugaba Buhari ya rage al'ummar Najeriya su masaukunci.
Umar Faruk Musa, Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ko ga Mamun da cigaban labaran duniya.
Mayakan Amurka sun gudanar da lugudan wuta ta sama akan dakarun Al-Shabab na ƙasar Somalia a cewar rundunar dakarun na Amurka a yankin nahiyar Afirka. Rundunar ta faɗa jiya Asabar cewa hare-haren sun lalata kayayyakin yaƙi mallakar mayakan ƙungiyar ta Al-Shabab. Ta ƙara da cewa ƙungiyar ta mallaki kayayyakin ne ta haramtacciyar hanya, kuma ya zuwa yanzu ba a kai ga gano wuraren da ta samo su ba. Rundana ta ce ta samu nasarar gudanar da farmakin ne bisa tallafin gwamnatin tarayyar Somalia da kuma dakarun ƙungiyar tarayyar Afirka da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Bayanan farko na sakamakon farmakin ya nuna ba a kashe ko jikkata fararen hula ba sanadiyar harin, inji rundunar dakarun ta Amurka a nahiyar Afirka. Al'ummar Turkiya na jefa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu a yau Lahadi. An gudanar da zagaye na farko na zaben a farkon wannan wata na Mayu, amma shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan, wanda ya shafe shekaru 20 yana mulkin ƙasar, ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su bashi nasarar lashe zaben. Kemal Kılıçdaroğlu, mai shekaru 74 da jam'iyyun hamayya 6 ke marawa baya, shi ke kalubalantar shugaba Erdogan a zaben. Samun nasarar shugaban a wannan zaben na nufin zai tinkari wa'adi na uku na jagorantar Turkiya. Sai dai masu kula da lamura na cewa gwamnati a ƙarƙashin shugaba Erdogan na ci gaba da zama tamkar ta kama karya. Ƙuri'u ƙalilan shugaba Erdogan ke nema ya kada abokin karawarsa a zaben, kuma ana sa ran za a kammala jefa ƙuri'a da ƙarfe 5 na yammacin nan, kana a fitar da sakamako cikin sa'o'i ƙalilan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ganin yadda ranar rantsar da Sanata Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban ƙasa ke ƙaratowa a Najeriya, dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta Labour wato Peter Obi ya ce akwai babban ƙalubale ga shugabanni a Najeriya. Isa Lawal Ikala ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta Labour Peter Obi, wanda ya halarci wani taron ɗaurin aure a masallacin Sultan Bello da ke garin Kaduna, ya ce duk da ƙalubalantar zaben shekarar 2023 da suke a gaban kotu ba za su fasa ba da shawarwari ba.
Critical job of government at all levels now is to care for our youth.
Ya ce babban aikin da ke gaban gwamnatoci a dukkanin matakai shine kula da matasa. Akwai ɗumbin matasa da ke fuskantar rashin aikin yi da yunwa da sauran matsaloli, musamman ma da arewacin Najeriya da kuma ko'ina a wannan ƙasa, wanda kuma za mu iya magance su ta hanyar tabbatar da dora matasan akan hanyar amfana da albarkatu na ƙasa, musamman dai manya-manyan gonakin da aka gaza noma su a arewacin wannan ƙasa.
Ensuring cultivation of the multi assets of the country, especially the vast uncultivated land in the north.
Sai dai shi dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar ta Labour da ke cikin wannan tawaga, Sanata Dattu Baba Ahmad, cewa ya yi dagewa kan rantsar da Sanata Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban ƙasa ya saba wa dokar wannan ƙasa.
Mun ce ba a mana adalci a wannan zaben da ya gabata ba. Abinda doka ya bamu dama mu shigar da ƙara, mun shigar da ƙara, muna nan kuma muna jira a dawo mutan Najeriya da haƙƙinsu. Amma abinda ya kawo mu nan ɗaura ma 'yarmu aure ne.
Baka ganin kamar idan aka rantsar da sabon gwamnatin Litinin za a karya muku ƙwarin gwiwa na ƙara da kuka yi?
Ƙara mana ƙarfi za a yi, saboda wanda ya kamata a ce ya kare gaskiya, ka ga shi ke kan gaba wajen tabbatar da rashin gaskiya. To wannan maimakon irinmu mu karaya sai mu ƙarfafa. Na ɗaya muka zo jihar, a'a, na ɗaya muka zo jihar da wanda suka ba yanzu Alhaji Tinubu ya shekara 8 yana gwamna, bace jihar ba, mu muka ci wannan jihar. Binnin tarayya wanda suka shekara 47 suna neman shugaban ƙasa, su biyun nan ba su cika 25 a birnin tarayya ba, wanda in ka sabawa constitution ba shugabanci. An sabawa constitution din Najeriya, saboda haka mun ce wannan shugabancin na da rauni. Ina nan kuma bakin abin da na faɗa, kuma in Allah ya so ya ji mu muka ci zaben nan, Peter Obi da ni muka ci wannan zaben. In dai za a yi gaskiya a Najeriya, in Allah ya so ya da za mu shugabancin Najeriya kuma za mu gyara Najeriya.
Babban magatakardan jam'iyyar Labour a tarayyar Najeriya, Malam Umar Ibrahim mai raƙumi kowa, cewa ya aiko ba komai da zuwan Peter Obi jihar Kaduna ya tabbatar da ya damu da arewa.
wannan abu ne wanda ya karfafa mana goyawa kuma ya tabbatar mana da cewa duka ake fada akan cewa Peter Obi baya tare da yan arewa wannan ƙarya ne ga duk wani hidiman da ta shafi yan arewa ta shafe mu ta shafi musulmai yana dan tare da
wannan dai shine karo na farko da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Peter Obi ya kawo ziyara jihar Kaduna tun bayan kammala zaben shekarar 2023 abinda yasa wasu ke ganin kamar ya fara share fagen shiga takara a shekarar 2027 ne idan ana raye Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto biyo bayan la'akari da irin gudunmuwar da suka bayar wajen sadaukar da rayukansu don kare Nigeria da ƴan Nigeria makarantar horar da hafsoshin manyan wato mayakan Najeriya ta karrama wasu jaruman dakarun kasar ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a wannan rahoto
We have honored a number of officers who died fighting for this country. I'm referring to Abu Ali Zulkushi Bako.
Kwamandan makarantar horar da hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Major General Ibrahim Manu Yusuf. Ke bayani akan abin da yasa makarantar ta karrama wasu daga cikin jaruman sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu a wurin kare ƙasa ire-iren su marigayi Kanar Abu Ali General DC Bako General Zurkushu da sauransu General Ibrahim Manu Yusuf wanda yace an sanya sunayen waɗannan jaruman sojoji a muhimman gine-ginen makarantar kana an wallafa kasidu da ke bayani akan irin jaruntar su domin ɗalibai su yi koyi da su a nan gaba
their accomplishments and we have given to the cadets so that they strive to emulate them
kazalika an kuma karrama wasu daga cikin tsofaffin mayakan Najeriya da ke raye bisa irin gaggarmar gudunmuwa da suka bayar ire-iren su General MSA Aliyu da su RSM Oliver Nzangina wanda cikin marari da farin ciki ke mun wannan karin bayani
so zan ce nagode da abin da suka yi mani kai idan muka duba yanda muka horar da manyan mutane yanzu misali ranka da dai kaman general ne suka taso hanuka
ka bazan iya lissafta su ba don sun yawa tuna da yawa yes mun san cewa aikin soja sa kai ne so siyasa muna da interest akan wannan aiki
babban Hafsan rundunar tsaron Najeriya General Loke Irabo shine babban bako a wurin wannan taro
The Nigerian Defense Academy conducts research and development activities
General Loke Irabo wanda ke jaddada cewar makarantar horar da hafsoshin sojojin Najeriya wacce ke gudanar da bincike wurin samar da hanyoyin da za su taimaka wurin shawo kan kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu saboda haka ba wani abin mamaki bane idan wannan makaranta ta ci gaba da kasancewa jagaban kan gaba a matsayin dandalin ilimi da wallafa kasidun shawo kan duk wani kalubalen tsaro a halin yanzu da kuma ci gaba mai dorewa gani irin alakar da ke akwai tsakanin tsaro da ci gaban babban Hafsan yayi bawo a makarantar horar da hafsoshin sojan Najeriya bisa irin yadda take bada gaggarmar gudumawa ga rundunar sojin kasar ta hanyar samar da horo muhimman bayanan manufofi da ma sauran dafai dan harkar tsaro
but the academy has remained a hub for knowledge production and publication on topical issues particularly defense security and sustainable development
yayin dai wannan didima an kaddamar da wasu muhimman littattafai guda uku hadda wanda ke bayani akan sha'anin tsaron ƙasa Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirin mu na gaba
social media duniyar matasa miya da alkhairi karbiya da zamba
Masauraro sallama a gare ku tare fatan ana cikin goshin lafiya kuma ana ci gaba da shirye-shiryen karban sabbin shugabanni da za a kafa sabon gwamnati da su cikin walwala Halima Abdurrauf ce ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo
mata kan ku zan yi jafa har da matan gidan ma ba sa kini ba
Madalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci zamu tattauna da ƙwararru da suka yi fice a kafofin sada zumunta kan yadda suke samun kuɗaɗen shiga, inganta rayuwarsu da kuma shawarwarin su akan yadda matasa za su riƙa amfani da lokacin su wajen cimma nasara a social media din. A daidai wannan lokaci da masana ke ci gaba da tafka muhawara akan rahoton kamfanin KPMG na baya-bayan nan da ya yi hasashen cewa yawan matasa da ke zaman kashe wando a Najeriya zai karu zuwa kaso 41 cikin 100 musamman daga zango na biyu na shekarar 2023 saboda karancin zuba jari daga kamfanoni masu zaman kansu, karancin masana'antu da kuma da tattalin arziki da ake ciki a kasar. Yanzu bari mu fara sada ku da Malama Hawwa Mustapha Babura, yar asalin Najeriya, mazauniyar jihar Missouri na kasar Amurka, inda ta yi cikakken bayani akan yadda ta fara mu'amala da kafofin sada zumunta tare da bada shawara akan yadda matasa za su riƙa amfana da kafofin.
To ni dai na fara ma dai social media ne tun daga Facebook wajen shekara ya kai 10 ko 11, amma farko da na fara kawai don fadakarwa ne, irin da yau da gobe baka san ba ma akwai wani samu na kuɗi ko babu. Amma gaskiya tarihi na a social media tun da yanzu YouTube ma bangaren social media take, to na dade da ina samun riba a social media. Farkon ribar da na fara samu a social media shekara wajen zan iya cewa 20 da suka wuce na fara saida fina-finan Hausa a yanar gizo, sai YouTube ta shigo. To da YouTube ta shigo ma na dan fara, to dai harka yau da gobe ɗawainiya na dai dakatar. Amma gaskiya na samu nasibi sosai sosai wajen saida Hausa film a yanar gizo a duk like I can say faɗin duniya, ya haɗa ni da mutane da sanayya da sauransu. To bayan dakatar da wannan aka kwashi shekaru da yawa, aka zo aka bude irin su Instagram, Twitter, su TikTok din nan, nima dai sai na zo kuma na fara shiga Instagram. Shiga ta Instagram gaskiya bai fi shekara 5 ba. Farkon abin da ya janyo hankali na ga Instagram gaskiya aikin agaji, na kyalla ido na ga yanda mutane irin su Mansura Isa ita ta fara janyo hankali na, nayi sha'awar yanda take aikin agaji. Nace a ni ma fa zan iya wannan, da yake dama ina aikin agaji locally a nan a America inda nake taimakawa jama'a irin hakan nan muna yi, amma bai fito yanar gizo ba inda mutane duniya za su gani. So ko da na shigo a hankali yau da gobe kuma da raha kai fadakarwa a nan, da kadan kadan na samu followers, yanzu dai followers ina dai sun dara 50,000. To a hankali daman can ina da dan ilimi na kadan na yanar gizo da computer, na san ana samun kudi, sai na lura naga cewa a wannan bangare ma na Instagram zan iya samun kudi, shi suke kira monetization. So zaka iya yi wa mutane talla su biya ka, wannan shine ma karamin kudi da zaka samu na yan tallace tallace local na mutane. To akwai manyan kamfaninnuka da idan suka ga kana da mutane za su iya kiranka da kansu, ko su aiko maka kyautar kayan su ka gwada, in yayi maka ka musu review sai mutane su siya a pagin ka, sai su kuma su baka commission. Inda ni dai nake samun babban riba daga Instagram, to akwai wani kamfani na vitamin da ake kira Goli. To ni naje nayi applying da kaina, nace ina so in zama wato kamar representative din su kenan. Suka yadda mani, suka duba abubuwa na, suka bani coupon na musamman wanda ya alaka da suna na, ni zan zabi suna, naje na saka shi a yanar gizo. So yanzu daga ko ina ban ma sani ba, ba sai nayi talla ba, kawai zan wayi gari in bude abina in ga kawai ina ta samun kudi. Akwai inda zaka je ka saka tags dinka, ko a YouTube ne ko a Google for Google AdSense, so duk wanda yi clicking shi ma ana biyan ka. So akwai dai hanyoyin samun kudi da yawa, akwai hanyoyin fadakarwa da yawa. Ita social media gaskiya wata kafa ce wanda in aka tsaya aka lura za a ga ana amfanuwa da ita fiye da rashin amfanuwa da ita. Ni dai gaskiya alhamdulillah ina samun kudi na a hankali, kuma wadatattu masha Allah, sannan kuma ina samun connection da mutane bangare bangare. To ina kira ga matasa dan Allah dan Annabi su lura da inda za su riƙa amfani da lokacin su wajen cimma burin su da kuma ƙara tattalin arzikin su. To kamar a social media zaka iya kafa abinka ka ja baya ka ganshi yana ta ƙaruwa, kai ne zaka zama ƙwaran kanka, kada ka canja halayyarka, kada ka bata ka tafi wani bangare wanda ba shi bane, zaka iya losing girmamawa daga idan jama'a. Dole ka zama mai gaskiya, dole ka zama mai hankali da nutsuwa. So inda ka kafa a kasuwancinka ko abinka na taimako, mutane za su ci gaba da yadda da kai da girmamaka, su ci gaba da mu'amala da kai, anan to zaka samu riba.
Ita ma Maryam Abazbici matashiya da ke da kwarewa a fannin kasuwanci da tallace-tallace a kafofin sada zumunta ta ce,
diddiga ta nuna cewa akwai mutane a kafar Facebook sama da biliyan 3 da suke hawa a koyaushe. So dan haka idan kika duba zaki ga yana nuna cewa akwai alfanu ta amfana da mutanen da suke hawa. To ta yaya zaka amfana da waɗannan mutane da suke hawa? Akwai hanyoyi da dama da zaka iya amfanar da kanka ka kuma amfanar da mutane akan kafafen sadarwa. Misali zaka iya tallata kayayyakinka idan kana saida kaya. Idan kuma baka ma wata sana'ar, zaka iya tallata kayan wasu. Akwai abin da ake kira affiliate marketing akan kafafen sada zumunta. Kayi ka ringa kuma karbar commission daga wannan bangare. Sannan kuma in ba zaka iya wannan affiliate marketing din ba, akwai hanya da zaka iya saida iliminka, wato monetizing of your knowledge. Hanya ce yanzu da zaka ga ana hada content, ana wallafawa akan shafukan sada zumunta. Misali wanda suka gama makaranta ba su da aiki, ka karanta geography ko biology, zaka iya amfani da shi ka ringa wallafa wannan ilimin a shafinka, mutane ka ringa ba su value.
Kazalika matashi ne amfani da kafofin sada zumunta wajen ilmantarwa a game da fasahar zamani. Abdul Basit Musa Kabir yayi bayani akan yadda yake amfana da kafofin.
Gaskiya akwai alfanu da nake samu da yawa na amfani da waɗannan. Misali akwai kafofin sada zumunta ta YouTube wanda wurare ne da zaka je ka koyi ilimi da yawa da a makaranta, an kana wani courses din ma zaka ga ba zaka fahimta yadda yake ba ma ta ba, amma zaka je ka samu waɗanda za su yi ma bayani dalla-dalla, already sun yi bidiyon sun dora, zaka kalla ka sami ilimi ka fahimci abu yadda yake. Yanzu ana samun irin waɗannan mutanen a TikTok, Instagram duka, an akwai irin su LinkedIn wanda zaka ga indai kai optimizing din su yadda ya kamata, mutanen da suke kusan harka irin taka za su iya reaching out to you yadda zaka samu kai harkar da zaka samu kuɗi ko kuma ka bunƙasa ayyukan da kake yi, wanda waɗannan kafafen sada zumunta kwarai suna taimaka al'umma da suke amfani da su ta hanyar da ya kamata.
Madalla, rahotannin baya-bayan nan dai sun yi nuni da cewa a cikin shekaru 10 da suka gabata, kafofin sada zumunta sun sauya yadda mutane ke mu'amala da juna a faɗin duniya, inda mutum zai iya inganta rayuwarsa da social media ko kuma ya jawo wa kansa idanun da ba za a iya shafewa ba. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi, mu kasance cikin koshin lafiya. Assalam.
To madalla, gaishe ki. Yanzu ko ga sakonni da kuka aika mana. Sakonmu na farko ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Yace ina kira ga sabon angon Najeriya Baba Bola Ahmed Tinubu da cewa don girma Allah da manzonsa, idan ya karbi madafin iko ya rike kowa da zuciya daya ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba, don samarwa kasar mu ci gaba mai dorewa. A ƙarshe ina addu'a Allah ya bashi ikon yin hakan don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako daga bana cewa assalamu alaikum VOA Hausa. A kwana a tashi ba wuya, kamar yau shugaba Buhari ya karbi ragaban mulkin Najeriya, yau gashi saura kwana ɗaya tak ya sauka ba wani. Duniya kenan komai da lokacinsa. Muna yi wa dukkan sabbin jagororin da za su yi rantsuwar kama aiki a gobe Litinin idan Allah ya kai mu fatan alheri. Allah ya dafa musu, ya ba su ikon yin gaskiya da adalci. Amin. Daga Isu Dila Faki da Alhaji Bashir Bakin Kasuwa Faki da Ashirin Mai Barkono Kofar Gabas Faki. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
A daren jiya Asabar, Rasha ta yi lugudan wuta ta sama a sassan babban birnin Ukraine, wato Kyiv, ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa. Harin na jiya shi ne mafi muni da Rasha ta kai wa birnin na Kyiv tun bayan fara yaƙi tsakaninta da Ukraine. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana mamaki da makaɗuwa game da wasiƙar shugaban rundunar sojojin Sudan da ke nema a sauya jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ayyuka na musamman a Sudan ɗin, Mr. Volker Fathers, yana mai watsi da bukatar.
Ta ba sauraro, da wannan ne muka kawo shi ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma da daddare kenan za mu hatsu da ku a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan ranar Mr. Bill, Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.